أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatuwar rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana yayi kuma da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya 0703 360 4155 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau da yimina asabar ne 24 ga watan Shawwal na shekara ta 1442 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 5 ga watan Yuni na shekara ta 2021. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shehi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad San Umar Jallemo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano, wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Nasir Hassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu. Akramakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadisi ingantacce ya tabbata a cikin Sahih Bukhari da Muslim daga Abu Hurairah radiyallahu anhu yake cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانا حديثي يكي چوا دك وان وان دي ايماني دا الله لان الله را تو يفدع الخير كو ييشرو سانا دو وان دي ايماني دا الله لان الله را تو كده چوتد مقو چنسا سانا دو وان دي ايماني دا الله لان الله را يجرم مباقوانسا wannan hadisi ne daga cikin hadisai waɗanda suke kunshe da abubuwa masu dama a ƙarƙashin su wanda yana ɗaya daga cikin hadisan da Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah ya tattara a cikin littafinsa Al-Arba'un An-Nawawiyya kuma yana ɗaya daga cikin hadisai waɗanda malamai suke cewa musulunci kacokam yana kai komo ne akan su wannan hadisi da irin hadisin la taghdab da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ma wani wasiya da shi da hadisin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd da dai ire-iren waɗannan hadisai waɗanda suke yan takaitattu ne amma kuma karkashin su abubuwa da dama suke shiga Annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan hadisi yana nuna mana cewa imani na gaskiya ko kuma cikakken imani na bawa dole ne ya kunshi waɗannan abubuwa guda uku da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin wannan hadisi wato idan zai yi magana ya faɗa alkhairi idan kuma ba alkhairi zai faɗa wato ya shiru sannan kuma kada ya cutar da makocinsa sannan kuma ya girma bakonsa za mu gani a cikin wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa imanin bawa ba zai cika ba har sai ya kula da wasu haƙoƙi da suka danganci Ubangiji subhanahu wataala na ayyukata wajibubbuka da kuma barin abubuwan da Allah ya hana sannan ta bangaren bayi kuma ta bangaren mu'amala kuma dole ne ya ainihin sifantu da wasu sifofi masu kyau wanda shi ma wannan hadisin ya kunsa kamar wato rashin cutar da makoci da kuma girmama bako wannan gaba ta farko ta wannan hadisi wanda ita ce za mu yi magana akan ta man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut cewa dukkan wani wanda ya imani da Allah da ranar lahira to idan zai yi magana da fatar baki ko a rubuce to ya tabbata abinda zai fada ko zai rubuta alkhairi ne idan ba haka ba kuma to ya kamata ya shiru ko ya wajaba ya shiru kada ya furta abinda ya san kifiyar alkhairi ne wannan yana nuna mana irin girman mas'uliyya da take tattare da abinda muke fada ko muke rubutawa wani abu ne babba wanda muka yi sakaci wanda muka kula da shi muka dauke shi da muhimmanci to za mu samu gagarumar yarda a gurin Allah subhanahu wataala. In muka yi sakaci muka yi wasa, to kuma za mu haɗa fushin Allah wanda ba za mu taɓa haɗuwa da irin fushi irinsa ba. Shi yasa hadisai da dama na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka zo wanda suke nuna cewa mu kula da harshenmu sosai, mu kula da harshenmu. Akwai hadisin Aswad ibn Asram al-Muharibi wanda yake tambayar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa ya Rasulullahi ausini, ya ma'aikin Allah kai min wasiya. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace da shi, a tabliku lisanak, zaka iya mallakar harshenka? Sai wannan sahabi yace, fa ma amliku illa amlik lisani, idan har bazan iya mallakar harshe na ba, to me zan mallaka kuma? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake tambaye shi, a tamliku yadak, zaka iya mallakar hannunka? Yace ya Rasulullah, fa ma amliku idha lam amlik illa amlik yadi, idan ban mallaki hannuna ba, illa amlik yadi fa ma amlik, idan ban mallaki hannuna ba to bazan iya mallaka, wato idan har bazan iya wato tankwara hannuna ba in yi abin da ya dace da shi, to me zan iya yi da kenan? Babu ko babu wani abu da zan iya yi? To shine Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace, fala taqul bi lisanika illa khaira wala tabsut yadaka illa ila khair, kada ka sake ka rika furta wani abu da bakinka sai alkhairi, kuma kada ka sake ka shimfida hannunka sai akan abin da yake alkhairi ne. Haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kaman da yazo cikin hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, innal abda la yatakallamu bil kalima la ma yatabayyanu ma fiha yazillu biha ma bayna al mashriq yazillu biha fi an-nar ma bayna al mashriq wal maghrib. Nabi yake cewa bawa zai iya magana ya faɗi wata kalmar da ainihin bai tsaya ya dube ta ba, ya fahimci me zai faɗa ba, kawai ya faɗe ta ya wuce. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, kuma a dalilin ta zai zame cikin wutar jahannama ta zarar tsakanin gabas da yamma, wato zai shiga wutar jahannama ya kuma shiga guri mai zurfi a cikin ta. Sannan hadisin Abu Hurairah dai har ila yau Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa, innal abda la yatakallamu bil kalima la yulqi biha ba'san la yara biha ba'san yahwi biha fi an-nar 70 kharifan, bawa zai iya fadar kalmar da bai dauke ta a bakin komai ba, bai dauke ta a bakin komai, yana ganin kamar ba wani laifi tattare da ita. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, yahwi biha fi an-nar 70 kharifan, amma zai gangara a cikin wuta tafiyar shekara 70, wato zai shekara 70 yana gangarawa bai kai matukar inda zai je ba a cikin wutar jahannama. Hakanan riwaya, wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa, innal abda la yatakallam bi kalimatin fiha ridwanullah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat, bawa zai iya magana da kalmar da take kunshe da ainihin yardar Allah, amma lokacin da ya faɗe ta bai dauke ta da girma ba, bai dauke ta a komai ba, amma a dalilin ta Allah subhanahu wataala ya daukaka shi darajoji a wajensa. Sannan وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. نبي يتي سنن باوا زي يا مغنا ده باي دوكي تا اباكين كومي با اما دليلن تا ياي تغنغراوا ا cikin wutar jahannama. او تر واير مايكي صلى الله عليه واله وسلم شا ان العبد لا يتكلم بالكلمه لا يرى لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله يكتب الله له رضوانه الى يوم يلقاه وان العبد ليتكلم بكلمه من سخط الله يكتب الله بها عليه سخطه الى يوم يلقاه. باوا زي iya magana magana da bai dauke ta a komai ba, amma a dalilin ta Allah ya rubuta masa yardarsa, saboda kalma ce mai kyau, Allah ya rubuta masa yardarsa har zuwa ranar da za su hadu. Haka nan zai yi wata magana da bai dauke ta a komai ba, amma a dalilin ta Allah ya rubuta masa fushinsa har zuwa ranar da za su hadu. Hadisai da ire-iren waɗannan suna nan da dama waɗanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake jan hankalinmu akan cewa mu san me za mu furta da harshenmu, me za mu faɗa na magana. A lokacin da Mu'adh ibn Jabal yake tambayar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya gaya masa abin da zai iya tsare shi daga fada wuta, annabi ya ce da shi kuffa anka hadha annabi ya kama harshen sai ya ce ka kiyaye wannan ka tsare wannan daga kanka wato ya kama harshen sai ya nuna masa cewa ya tsare harshen sa Mu'adh ibn Jabal yake cewa hal nahnu mu'akhazuna bima natakallam bihi ya rasulullah yanzu abin nan da muke fada ma za a kama mu a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sakilatka ummuk fa hal yakubbu an-nasa ala wujuhihim fi nar jahannam aw qala ala manakhirihim illa hasa'ilu al-sinatihim wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai abin da zai kifa mutane a cikin wutar jahannama akan fuskokin su ko kuma yace akan karan hancin su in ba abin da harasan su suke girba ba saboda haka dole ne bawa ya san me zai fada san abin da zai fada mai kyau ne ko mara kyau ne in mai kyau ne ya fada in kuma mara kyau ne ya shiru da malamai suka ce wannan ya nuna cewa babu na biyu wato ko dai abin da zaka fada mai kyau ne to in ko ba mai kyau bane mara kyau ne babu wani abu tsakiya babu wani abu a tsakiya ko dai kai a fada abin da yake khairan ne in ko ba khairan bane to zai zama sharran ne to in ko sharran ne sai kai shiru saboda ka babu wani abin da zai zama bawa bai samu alheri a cikin sa ko bai samu sharri ba in ko bai samu alheri ba sharri zai samu in ko bai samu sharri ba to alheri ne wannan ta sa malamai da suke magana game da fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wata magana da zai furta face a tare da shi akwai raqibun wanda yake sa ido a kansa atidun wanda yake halarce ko yaushe baya rabuwa da shi suka ce to wane ne wane irin aiki ne wannan mala'iku suke rubutawa ce mala'ika ɗaya a damansa ɗaya a hagunsa to waɗanne irin abubuwa suke rubutawa suna rubuta komai da komai ne ko suna rubuta abubuwa da suke masu kyau da marasa kyau mala'iku suka wasu malamai suka ce komai suke rubutawa komai da zai fada don cewa Allah cewa ma yalfizu min qawlin babu wani abin da zai fada illa ladayhi raqibun atid face tare da shi akwai wanda yana nan yana sa ido a kansa kuma atidun yana halarce saboda haka kaga ya nuna ba wata magana da zai furta wanda ba a rubuta masa ita ba to sai suka ce to idan ya furta abin da shi ba alkhairi ba shi kuma ba sharri ba wato abu ne wanda ba za a ce dan mutun ya fade shi an bashi lada ba kamar mutun ya rika ba da labari na ci kaza na sha kaza na je guri kaza kawai yana ba da labarin abincin da ya ci ko inda ya ci ce guranan nan ko abincin da ya ci dama mubah ne abin da ya ci ya halatta ya ci abin da ya sha ya halatta ya sha gun da ya je ya halatta ya je to kaga wannan ba wani aiki ne na alkhairi ba furta wannan maganganu nayi ko na ci to shi na za a rubuta su a cikin kundin alkhairin sa ne ko a cikin kundin sharrin sa kace in dai ba alkhairi bane to a can za a rubuta masa shi a cikin kundin ayyukan sa marasa kyau sai dai kawai ba duka aiki mara kyau Allah yake yin uba a kansa ba akwai aiki mara kyau da Allah subhanahu wataala yakan yafe shi saboda an guje wa munanan ayyuka in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nakaffir ankum sayi'atikum Allah ce in kuka guje wa manyan abubuwan da muke hana ku sai mu kankare muku laifuffukan ku kanana ce ta yi yana cikin waɗanda za a kankare ta yi kuma a kankare saboda wasu ayyuka masu kyau da yayi innal hasanatu yudhibnu sayi'at kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana ta yi Ubangiji subhanahu wataala ya masa gafara ya yafiru ma duna zalika liman yasha ta yi Ubangiji subhanahu wataala ya kaddara masa at-taubatul mahiya tubar da za ta goge masa ta yi addu'ar musulmi da za su yi masa ƴan uwansa a kankare masa saboda haka ba duka wani aiki da zai yi mara kyau bane za a kama shi a kansu ta yi ya kasance cikin ayyukan nan ne da Allah subhanahu wataala bai zai kama bawa a kansa ba koda kuwa bawa yayi wa kansa kasassaba kasancewar bai amfana da wannan lokaci ba suka ce yayin da bawa zai tsaya yayi abin da yake ko zai faɗi maganganun da suke fudulul kalam ne ba su da amfani gare shi a rayuwarsa ta duniya ba su da amfani gare shi a rayuwarsa ta lahira kawai dai surutai ne haka marasa kan gado to waɗannan za a rubuta masa su a cikin kundin laifukansa saboda asarar lokacinsa da yayi domin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ba wasu mutane ba min qaumin yajlisuna majlisan summa yaqumuna wala yadhkuruna isma Allahi alayhi illa kanat lahum hasratan yawm al-qiyamah aw illa kana alayhim tira wa kana alayhim hasratan yawm al-qiyamah wato babu mutanen da su zauna wani majalisi su tashi basu ambaci sunan Allah ba fa ce wannan zaman nasu da suka yi da wannan lokacin da suka bata ya zama musu asara kuma ya zama musu nadama ranar gobe kiyama wato mutane su zauna a guri su shiga mahirar su babu wani abu na ambaton Allah da ya gitta a ciki fa ce wannan majalisin nasu ya zama musu hasara kuma a ranar lahira su yi nadama suka cewa wannan lokacin nasu ya tafi a banza da sun amfani da shi wajen abin da zai je musu yardar Allah su samu lada a gurin Allah to da sun amfana da shi ranar gobe kiyama saboda haka kaga ashe koda ba a rubuta maka laifin da za a kama ka da shi ba to amma kuma za a rubuta maka nadamar da za ka yi ranar gobe kiyama akan wannan saboda haka ashe kaga babu wani abu ko da ya zanto abu ne mai alkhairi ko kuma ya zanto mai sharri ne wato abin da yake ba mai alkhairi gare ka ba to saboda haka dan adam ana buƙatar sa duk sanda zai furta wani abu to yi kokari yayi tunani ya ga me zai fada me zai abin nan da zai fada mai kyau ne ko mara kyau ne shi yasa a wasu hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma yatabayyan baya tsayawa ya bincike ya ga me zai fada ko la yulqi ila yara biha ba'san ko la yulqi laha balan bai tsaya ya dauke shi abin da zai fada din da muhimmanci ba to kuma karshe daga baya yaje ya jawo kansa babbar asara a duniya jawab kansa babbar asara ta lahira a yanzu da har hanyoyin sada zumunta din nan wanda suke zama ga wasu sada mugunta babu shakka irin waɗannan asaru suna yawa tare da mutane wato mutane sun ƙara samun wata dama da shi dan ya ƙara zuwa musu da wasu hanyoyi wanda zai ribace su ko dai cikin abin da zai jawo musu ainihin fushin Allah subhanahu wataala ko kuma abin da zai jawo musu nadama a karan kansu koda kuwa Allah subhanahu wataala bai kama su da laifin abin da suke yi ba mutane su zauna su rika fadar abin da suka ga dama ba tare da tunanin abin da za su fada mai amfani bane ko mara amfani ba tare da tunanin abin da za su fada alkhairi ne ko sharri ne ba tare da tunanin abin da za su fada zai zama abin da zai amfane su a duniya ko abin da zai cutar da su a lahira ba ruwan su dai kawai so suke su ga wato sun ce wani abu so suke su ga sun yi magana so suke su ga sun yi post so suke su ga sun yi comment so suke su ga sun yi sharing wanda duk waɗannan abubuwa ne wanda ƙarshe mutum ya yi sake kundin ayyukan sa ne marasa kyau yake cikawa da laifuffuka bai sani ba ko da laifukan da za a caje su a kansa ranar gobe kiyama ya shiga wuta ya gangara a cikin ta kamar da Annabi ya ce 70 kharifan ko kuma laifukan da zai jawo kansa fushin Allah ko kuma laifukan da zai jawo kansa nadama ranar gobe kiyama domin ya bata lokacinsa a inda ya kamata a ce ya ribaci lokacinsa saboda haka wajibi ne ɗan uwa mu san cewa me za mu faɗa duk sanda za ka yi magana ka san me za ka faɗa in rubutu ne za ka rubuta ita ma magana ce domin abinda kake rubuta maganar ka ce ka furta sannan ka rubuta ta musamman za mu rubuta musan za mu rubuta abinda a ranar gobe kiyama za mu iya tsaya mu kare kanmu a kansa amma yadda al'amura suke yanzu yadda za ka ga ƴaƴan musulmi yadda za ka ga manya da yara da mata da maza ba babba ba yaro mace a gidan aulenta ba namiji wanda ya mallaki hankalinsa ya matashi wanda abubuwa da yawa suke gabansa a yanzu ya kamata ya yi su amma sai kaga an bige an shagala ana ta rubuce-rubucen abubuwa marasa kan gado ko ana ta yin video ana posting da wasu maganganu na rashin da'a wasu na rashin mutunci wasu na tayar da hankali wanda babu wani abin da zaka ce mutum zai amfana a kansa akwai waɗanda suka ware kansu lokaci kawai don su yada sharri duk abin da suka ji ya faru wanda zai tayar da hankali ko wanda zai sa ran mumini ya baci to shi suke yadawa ai wane ya ce kaza wane ya yi kaza guri kaza an yi kaza wanda in an tambaye su wani amfani ne kuke ganin zai haifarwa da musulmi ba su ce maka gashi ba wani amfani zai haifarwa da al'umma ba su iya gaya maka ba amma sun kware wajen yin wannan to su guji ranar da za su tashi ranar gobe kiyama su ga iya adadin wannan posting da suka yi iya adadin abin da suka cika wall din su sun cika takaddun ayyukansu da munanan ayyuka ranar gobe kiyama abinda ba za a yi amfani ka ba kakkazuci cewa wannan post da kake yi wannan rubuce-rubuce wannan comment na banza da wufi da kake yi shikenan kai ya wuce kenan an goge yadda ka san Facebook zai dawo maka da abin da kai shekara 3 ya tuna maka fa ga abin da kai to abin da Allah yake ajiyewa yafi wannan ajiya ce ta Allah wanda komin daren dadewa yadda zaka ga an dawo maka da abin da kai a baya to haka nan za a nuna maka abin da kai yana nan a rubuce a cikin mala'iku baka ma rubuta ba sun rubuta ballantana kai da kanka ka rubuta to wannan wani abu ne mai hatsarin gaske saboda haka duk sanda za mu yi wani abu tabbata zai amfane mu idan su waɗanda suka kawo wannan abu ba ruwan su ka faɗi alkhairi ko ka faɗi sharri ba abin da ya dame su to kai ka sani abin da zaka faɗa tabbata abin da zaka faɗa na alkhairi ne amma yanzu yadda muke ganin ana yaɗa labarurruka na kanzan kurege labarurruka na ƙarya labarurruka na shaci faɗi wasu jita-jita da wani an aiko masa ko ya ci karo da wani abu wanda yake ana cewa ya faru ko an aikata shi kenan zai barin yaya zai riga kowa turawa to sani cewa ba alkhairi bane wani abu ne kuma wanda in ya tura yana na cikin ayyukan da sai da yayi na tura-tura na gobe kiyama mu sani waɗannan maganganu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ba yana faɗar su bane har kawai dan mu karanta mu wuce a dan ya ja kunnan mu ya nuna mana muhimmancin kiyaye harshen mu da muhimmancin kiyaye hannun mu kamar yadda muka gani a hadisin Aswad ibn Asram da yake cewa atamliku hadha atamliku lisanak kana iya rike harshen ka yace cewa ma amliku shay'an illa amliku lisani in har bazan rike harshe na ba abin da zan iya rikewa zaka iya rike hannun mallakar hannun ka yace in bazan mallaki hannu na ba abin da zan iya rikewa wadannan abubuwa guda biyu harshe da hannu da harshen da muke maganganun nan da kuma hannun da muke rubuce-rubucen nan to idan muka sake muka yi wasa to ba mu tsaya mun aiwatar da su akan alkhairi ba kuma yace fala taqul bi lisanika illa khairan wala tabsut yadaka illa ila khair kada ka yadda ka ainihin furta wani abu da harshen nan naka ba alkhairi ba kada ka yadda ainihin ka rubuta wani abu ko ka shimfida hannunka akan aikata wani abu sai wanda yake na alkhairi to da wannan ne za mu samu muku uta a gurin Allah amma in ba haka ba to muna cikin tashin hankali shi yasa zaka ga malamai sun dauki wannan babin da muhimmanci Ibnu Abi Dunya cikin rubuce-rubucen sa na wa'azi littafi gare shi sunan shi kitabus sabt wato littafin ayi shiru cike yana fadar falalar ayi shiru dan malamai suna cewa menene yafi falala ayi shiru ko a magana indai ba za ka faɗi alkhairi ba to surin shine yafi falala in kuma abinda ka san cewa alkhairi ne to balarsa tafi falala saboda duk abinda zaka faɗa na alkhairi to wani abu ne da ba kai kadai zai amfana ba zai amfani kowa da kowa amma in kai shiru ga barin sharri to wannan kai kadai zai amfana wato shiru ne kai akan abinda zaka faɗa in ba mai kyau bane kai shiru to wannan kai zai amfana amma in abin alkhairi ne in ka faɗa to ba kai kadai zai amfana ba duk wanda zai ji wannan alkhairi zai amfana Allah subhanahu wataala ya datar da mu
to amin su amin mallan lai saka alkari kamar mu ta farko ta zo daga wanda take cewa mallan tana son a yi mata karin bayani kan abin da ya shafi ta kaba tace shi idan mutum ya yi tafiya sai ya mutu amma kuma ba a samu labari ba sai da ya kusan wata biyu da mutuwar sai aka samu labarin cewa ya mutu da jimawa kuma aka faɗi ranar da ya mutu din shi take tambayar shin ya ta kabar za ta kasance a gun matarsa sannan tace shin za ta fara ta kaba ne daga ran da ta samu labarin ko kuwa za ta dora ne akan kwanakin da aka ce mata ranar ya mutu sai ta ci gaba daga ran da ya mutu har zuwa wata 4 da kwana 10 sannan tace idan kuma ya zama lokacin ma da aka kawo mata labarin lokacin ta kabar ya riga ya wuce da kusan wata 6 shi ma ya abin yake
to da ta kaba da saki da suna farawa ne sanda sababin su ya kullu wato sanda aka samu sababin su ba wai da sanda aka samu labarin su idan mace ce mijinta ya rasu da jimawa yayi wata 1 wata 2 kuma wata 3 da rasuwa bata samu labari ba sai da karshe ake gaya mata cewa ai ya rasu lokaci kaza to lissafin ta gaba ta zai fara daga wancan lokacin ne ba lokacin da labarin ya zo mata ba in ta yi wata 2 kamar yadda take faɗa to za ta fara lissafin ta kabarta daga wata 2 da ta yi sannan wato za ta dora lissafin ta kabarta akan wata 2 da ya wuce haka nan idan saki ne shi ma daga lokacin da aka gaya mata ya sake ta wato daga lokacin da aka gaya mata a lokacin ya sake ta to a lokacin za ta fara lissafi ba daga lokacin da labarin ya zo mata ba saboda ka in har ma da lokacin labarin ya zo mata bayan ma lokacin ya wuce mace ce mijinta ya tafi bata san inda yake ba ana zaton yana nan da ransa sai bayan shekara guda aka zo aka gaya mata ai tun bare ya mutu yau shekara guda ko ma shekara guda da watanni da mutuwarsa to shikenan ta gama takabarta ba za a dawo a ce ta sake yin takaba daga lokacin da ta ji labari ba saboda haka wannan mata idan har ta yi wata biyu to za ta dora akan wannan wata biyu ne ta ci gaban lissafi kuma har ta gama wata hudu da kwana goma shikenan ta fita daga takaba
sai wannan yake cewa mallam mahaifiyarsa ce ta rasu cikin azumi kuma an fara azumin da ita shine take tambayar suna iya mata azumin da yayi saura da bata yi su ba kuma ya halatta sarara ba azumin tsakanin su ƴaƴanta wajen ramawa
shi mara lafiya an bashi damar ya sha azumi in Allah ya ara masa wasu kwanakin sai ya rama shafi man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda daga cikin ku ya kasance mara lafiya ne ko yana halin tafiya to sai ya biya a wasu lokutan daban wato in Allah ya bashi wasu lokuta yana cikin koshin lafiya to shikenan sai ya rama ko yana halin zaman gida idan ba tafi ne sai ya rama to idan ya zanto ita a cikin azumi Allah subhanahu wataala ya karbi ranta bata ma samu ta samu lafiyar ba to dama tana cikin waɗanda aka dauke wayin azumi a lokacin aka ce in ta samu dama ta rama kaga kuma ba ta samu damar ba Allah ba zai kama ta akan abin da ba a hannunta yake ba ba za a ce da ita ya ba ki rama azuminki ba bayan kin sha tunda za ta rama bayan ba ba ta lokacin ramawar ba saboda ka babu maganar cewa akwai bashin azumi akan ta sai ta biya dan dama lokacin biyan nata ba bai yi ba bare a ce yayi ta yi sakaci abinda malamai suka fassara hadisin Abdullah ibn Abbas man kana alai imam mata wa alaihi sawm sama anhu waliyuhu wanda duk ya mutu da azumi akan sa waliyin sa wato magajin sa ya masa azumi ce wani ana nufin azumin bakanci ko azumin kafara wato wani azumi wanda ba na farilla ba wanda Allah ya dora masa wannan azumi ne da shi ya jabta wa kansa ko kuma wani abu yayi da aka da wannan abin ya jawo masa wajibcin wannan azumi akan sa wato ya zanto kafara ce a kansa misali ta azumi kamar wanda ya kisa misali da kuskure kaga yana da azumi idan ya zanto baya da abin da zai yanta baiwa baya da abin da zai yanta bawa ko baiwa da shi ce fa siyamu shahrayn mutatabi'ain to wannan idan ya mutu da wannan azumin na bashi a kansa ba wai azumin da ya sha saboda rashin lafiya na larura ba to wannan shine aka ce a rama masa shine aka ce magajinsa su yi masa in aka ce a rama masa magajinsa yi masa saboda ka za a iya samu mutum daya za a iya samu sama da mutum daya su yi masa amma in da rashin lafiya ne wannan ba sai an rama mata ba
sunan take cewa mallam shin ya halatta mata su bi sallah daga gida idan gidansu yana kusa da masallaci
baya halatta mace da gidanta yake kusa da masallaci ta bi sallah mata annabi sallallahu alaihi wasallam duk gidajensu a jikin masallacin annabi yake duk gidajensu daga gidansa kofa ce kawai zai shigo cikin masallacin sa amma ba ku taba ji ba ko sau daya an ce mata annabi suna bin masallaci sallah daga nan saboda abinda ake so shine mutum ya taho masallaci ya zo masallaci mata ana son su zo masallaci ne in suna son sallar jami'i shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to in ɗayar ta nemi izinin ɗayanku matarsa ta nemi izinin sa akan zuwa masallaci kada ya hana ta kaga aka ce ta nemi izinin sa in za ta zo in kuma ta nema kada ya hana ta amma dai annabi ya ce su yi sallah a gidaddajin su ya fi lada saboda haka mata da ta yi sallah a gida ita kadai ta fi wanda za ta zo masallaci ta yi cikin jami'i lada illa iyaka watakila a masallacin akwai wani abu da ake gabatarwa na ilimi na darasi wanda za ta saurara to kaga wannan wata falala ce ita kuma zaman kanta daban amma ba wai sallar ba ita wannan falala ce da za ta riska wani amfani ne da za ta riske shi wanda idan tana gidanta ba lalle ta same shi ba to wannan tana iya zuwa masallaci kuma zuwa masallaci a halin hakan yafi mata alkhairi ko in ya zanto a gida din tana sakaci wajen yin sallar akan kari inda har za ta yi sallar ta a gida to tana sakaci amma in ta zo masallaci sakan yi a lokaci to kaga ita ma wannan saboda wani dalili zuwan ta masallacin yafi amma ba haka ba mace ta zauna ta yi sallar ta farilla a gidanta yafi lada kamar da annabi ya faɗa wa buyutuhunna khairul lahunna to kaga mace kuma da za ta bar sallar da tafi falala ta kuma yi sallar da liman wanda ba ita ce tafi falala ba kaga akwai abin nan saboda ka yin sallah anan ta cikin gida ba daidai bane sai dai ta zo masallaci ta yi sallah a ciki
to masu kallon mu kuna tare da shirin fatuwar rahama ne daga gidan talabijin na rahama kuma muna tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu, babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da ke nan Kano, da ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku. Kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa, kamar yadda hanyoyin suke bayyana akan akwatinan talabijin ɗinku. Za mu ɗora a cikin shirin nan gaba kaɗan, ku dakace mu. Tabarkamu da dawowa ta cikin shirin namu na Fatuwar Rahma, inda muke tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu, babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da ke nan Kano, wanda ke samun dama don amsa waɗannan tambayoyi naku. Kuma dai kar ku manta, kuna damar aiko da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri, kamar yadda hanyoyin suke bayyana akan akwatunan talabijin ɗinku. To malamin tambayar ta gaba ta zo daga Aminu Yasa Abubakar, wanda ke cewa addu'ar buɗe sallah ana yin ta a sallolin da ake ɓoye karatu kamar azhar da al'asar, sannan yake cewa idan liman ya fara karatu mutum shi bai kammala wannan addu'ar ba, shin zai yi shiru ne ko kuwa zai iya ƙarasawa? Sannan ce limamin da shi kuma baya yi kwata-kwata, yana yin kabbara har ma yake fara karatu, shi ma mamu ba zai yi ba kenan ko kuwa ya zai yi?
Addu'ar buɗe sallah, addu'ar istiftah, ana yin shi ne a asirce, sawa'un sallah ta farilla ta bayyana karatu ce ko ta ɓoye karatu ce, wato ta sirri ce ko ta bayyane. Kowace sallah da ake yi ta sirri ko ta bayyane, ana ɓoye karatun, ana ɓoye addu'ar buɗe sallah ne, ba a bayyana ta. Shi yasa zo a cikin hadisin Abu Huraira yake tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa ya Rasulullah, wannan shuru da kake dan yi kadan, me kake faɗa a ciki? Sannan Annabi ya gaya masa abin da yake faɗa na addu'ar buɗe sallah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib, har zuwa karshe. Kaga da a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana ta ne, da Abu Huraira ba zai tambaya ce me kake faɗa ba, to me kake faɗa ya nuna Annabi yana yin ta a sirce. Kuma da a ce yana bayyanawa a lokacin da ake bayyana karatu, to da shi ma nan Abu Huraira zai ji me yake. So idan mutum yana bin liman zai faɗa, ko da kuwa liman yana ya fara karatu zai kare shi, tunda ba wata addu'a ce take da tsawo ba da har za ta ɗauke shi tsawon lokaci ta hana shi bin sauraron karatun liman. Saboda haka zai faɗe ta, ko da liman kuwa zai fara karatu kafin shi ya faɗa, wannan ba zai cutar ba, saboda madaman ba tsawo ne da ita ba.
Wannan yake cewa malam, idan a wajen aiki wani wanda ba musulmi ba ya nuna mutum ƙabilanci saboda bambancin addini, to shi ma musulmi idan ya samu dama zai iya rama a wajen wani kafirin daban?
To idan ka ce ramawa, ma'ana kai ma ka nuna masa ƙabilanci, ka yi gaskiya, ka cutar kamar yadda shi ma ya cutar, wannan ba daidai ba ne. Abinda shi musulmi aka san shi da shi a kullum, wato an san shi ne da yin abin da yake daidai, ko da wasu ba su san shi ba daidai ba, kafiri zai yi ba daidai ba, kai ba ka ce ba kai ma ka yi ba daidai ba, don ya yi ba daidai ba. In ya yi sata, an ɗora shi akan mukami ya yi sata, ka ce ai shi kafiri ne ya yi sata, kai musulmi dan me ba za ka yi ba? Wannan yana ɗaya cikin logic ɗin da ya kashe mana wato ɗabi'ar mu ta musulmi a wasu gurare, a wasu lokuta sai ka ji ana cewa to ai in aka bari su ma wanda ba musulmi ba ai suna yi. Wannan ba hujja ba ce a gurin Allah, dan wani ya yi ba daidai ba kai ka yi ba daidai ba, abin da ake so kai ka yi daidai. Wannan abin da za ka yi daidai ɗin, gaskiya da za ka nuna ita ce za ta gyara waɗanda ba sa yi daidai. Amma in kai ba daidai ba, wani ma ya zo ba daidai, wani to yaushe za a gyaru? Babu ranar da za a ga wani example, wani abin koyi, wani abin misali da za a yi koyi da shi. Idan ya zanto wanda ya nuna ƙabilanci, ko ya nuna rashin gaskiya, ko ya nuna abin nan bambancin addini lokacin da aka ba shi wani mukami, ya hana musulmi sakati, ya hana su abin da ya dace ba su na haƙoƙinsu, kai idan ka zo ka sarbi shugabancin a gurin, kai a matsayin ka na musulmi sai ka gyara abu. Duk wanda ka san an hana shi haƙƙinsa saboda ƙabilanci sai ka kira shi ka ba shi haƙƙinsa. In musulmi ne saboda yana musulmi aka hana shi, sai ka kira shi ka bayar masa da haƙƙinsa, ba tare da kuma ka cuci wani ba wanda ba musulmi ba shi kuma a gurin. kace to tunda aka yi wa ɗan uwana to ni ma sai na yi muku, wannan ba daidai bane a ka'idar musulunci. Shi musulunci addini ne da ya sha bamban da kowane addini, tsari ne da ya sha bamban da kowane tsari. Ba addini ne da ke tafiya da san zuciya ba, ba addini ne wanda yake tafiya da mugunta ba ko cutarwa, a'a. In an cuce ka ba laifi ka nemo haƙƙinka, ka bi haƙƙinka. Fa man i'tada alaikum fa i'tadu alayhi bi mithli ma i'tada alaikum, ce wanda ya muku laifi ku yi masa kwatankwacin abin da ya muku, daidai abin da ya muku. Amma ka kuce iyaka ko cutar da wanda ba shi ya yi laifi ba, wanda za a cutar da shi in ya tashi ramawa ya rama akan wanda ya cuce shi da ƴaƴansa da ƴan uwansa da danginsa, wannan ba daidai bane a musulunci. Saboda haka in kai musulmi ne to zaka bada kyakkyawan example ne, yadda kowanda yake ba musulmi a gurin sai ya jinjina maka kuma ya san cewa lalle addinin da kake bi ba addini ne mugun addini ba. Domin kai shi ya ga yadda dan uwansa ya zo ya cuce ku, kai kuma dan uwanka ya zo ba tare da ya cuce su ba, ya dawo kuma da kowa haƙƙinsa, ya to wannan shi zai sa a samu daidaito, kuma da wannan ne addinin musulunci ya zarra.
To sai shi kuma wannan mai tambayar yake cewa malam su ne suke da wani committee da a ƙauyensu wanda yake tallafa marayu da kuma marasa galihu, tare da yada da'awa da taimako, tare da kuma bibiyar waɗanda suke sabbin musulunta. To shi ne yake tambayar shin ya halatta wannan committee nasu a ba su zakka?
Duk abinda za a yi da kuɗin zakka da ya shafi taimakawa marayu, taimakawa miskinai, mabukata, abinda zai amfane su, a ba su jari, misali a ba su abinci, a ba su sutura, a kula da lafiyar su, wannan duk ya halatta a yi da kuɗin zakka. Tunda dama ita zakka lil fuqara wal masakin, wato al fuqara masu matalauta da miskinai, duk suna da haƙƙi a ciki. Saboda in an karɓi kuɗin zakka an yi wannan abubuwa da su, babu laifi. Abinda dai ba za ka yi da kuɗin zakka ba, ka karɓa ka gina masallaci ko ka gina makaranta, wannan ba daidai ba ne. Amma misali ka ɗauki nauyin karatun wanda yake talaka, wannan babu laifi. Ka ɗau nauyin karatunsa ko ka ɗau nauyin maganinsa a asibiti, wannan babu laifi. Ko ka ɗau nauyin cimarsa, cinsa da shansa, wannan duk babu laifi. A karɓi kuɗin zakka a yi wannan. Amma ba a karɓi kuɗin zakka ba a gyara titi misali, ko a karɓi kuɗin zakka a gina wani ma'aikata ko wani abu, wanda duk baya halatta.
To sai sakon Ibrahim Abubakar Karefa yake cewa shin menene hukuncin sanya tufafi kamar atamfa ga mata, wanda a jikin wannan atamfar ko tufafin akwai zanen ado da aka suranta wasu abubuwa masu rai kamar tsuntsaye da dabbobi?
Duk abinda yake dauke da zane ko da ba masu rai ba, ana son mutum kada ya yi amfani da shi a inda zai, musamman ma inda zai dauki hankalinsa. Musamman musulmi yana yin sallah, sallan nan da kaya yake a jikinsa, ba zai ce da sanda zai sallah bai cire wasu kaya sa wasu, an san cewa wannan duma ta mamma da yace zai wannan ba iya zai yi ba. Saboda haka ba a san ka sanya wani abin da zai dauki hankalinka. To in kuma ya zanto wani abu ne da yake dauke da hotuna na abubuwa masu rai, zaren abubuwa masu rai, tsuntsaye ne ko dabbobi ne ko mutane ne, wannan ba ya halatta gaba ɗaya ba mutum ya amfani da su. Dai har suna dauke da hotunan abu masu rai, kuma in ya shigo cikin sallah da su, to babu shakka wannan za su fi daukan hankali. Ko musamman idan zai yi sallah a cikin jama'a cikin sahu, akwai wasu a tare da shi a bayansa, suna ganin wannan zanen a jikinsa, zai riga daukar musu hankali. Yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka kawo masa wata riga na sanye da ita mai zane, zane ne haka a jikinta, ba ma hotuna bane, zane ne. Yana gama sallah yake cewa ya cire ta, yake cewa aje aka masa ambijaniyat abijam, saboda ita wannan taguwa da yasa ta shagaltar da shi, ta dau hankalinsa a cikin sallarsa. Saboda haka duk abin da zai dauki hankali ga mutum a cikin sallah, baya halatta yasa ya yi sallah da shi, domin zai rika hana shi khushu'i da nutsuwa a cikin sallah. To ballantana kuma idan ya zanto hotunan wasu abubuwa ne masu rai da aka hana zana su, ana amfani da su a irin wannan, wannan baya dacewa.
To sai wanda yake cewa malam wani direba ne ya bar hannunsa ya doso motar da ƴar uwarsa take ciki, to cikin firgita sai direban motar ta tashi kuma ya bar hanya don gujewa hadarin, motar ta yi daji. To ko da motar ta tsaya sai aka ga cewa ita wannan ƴar uwar ta rasu saboda wannan firgicin da ta samu kanta a ciki. To shine yake tambaya malam waki da lakin ran wannan ƴar uwar ta sa a cikin direbobin guda biyu, natin ko kuma wancan da ya fara doso su?
A wani abu a zahiri yake, shi wanda ya saki hannunsa ya wo kansu shi ne mai laifi, ba shi wannan direba da yake tafiya akan hannunsa ba. bai yi wani kuskure ta bangaren sa ba mai kuskure ta bangaren sa shine wancan kuma duk wanda aka yiwo kansa lalle kam babu makawa bisa ga dabi'a zai kokarin yadda zai kauce ba zai ce kawai shi ya saddakar kawai aje a hadu a kara ba zai kokari ya ga ya kauce wata kila ko ya samu ya kubuta dole zai yi wannan haka wannan ba laifin sa bane laifin wanda yayi gadangada akan sa ne saboda haka shine mai kafara
to sai wanda mai tambayar shi kuma yake cewa mallan daga cikin addu'o'i da suka zuwa cikin litta wato alqur'ani mai girma akwai rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru to shi ne ke tambayar mallan anan taya musulmi yake zama fitina ga waɗanda suka kafirta
musulmi yana zama fitina ga waɗanda suka kafirta idan ya zanto akwai yaki misali tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba in Allah ya ba mu waɗanda ba musulmi wani nasara akan musulmi wannan zai zama fitina ga su kafiran kan cewa to ka gani ashe da da gaskiya ne su suna rike da addinin Allah na gaskiya da ba za mu yi nasara akan su ba wanda yasa su ƙara fitinuwa da abin da suke yi su ci gaba da yi yawanci malamai suka ambaci wannan cewa kada mu zama fitina ko ga kafirai ko ga azzalimai shine zanto Allah ya dora su akan mu ko yaushe suna nasara akan mu wannan zai sa su fitinu da cewa abinda suke yi daidai ne abinda muke ba gaskiya bane hakanan yana daga cikin fitina ya zanto mu kanmu musulmin mun saki hanya muna bin irin abinda suke yi ya zanto mu babu da ababan koyi sai su abinda duk suke yi shine muke ganin mai kyau abinda muke yi kuma mu ganshi ya tsufa mu ganshi ci bai ne mu tattara mu watsar to ga daga lokacin su kuma za su ƙara jajircewa akan abin da suke kai domin sun ga cewa suna yin nasara akan mu kuma mu muna watsar da namu to kaga mun ƙara zama fitina gare su akan abin da suke yi su ƙara dage dantse su kuma ci gaba da yi domin suna ga alamun nasara akan mu duk wannan hanya ce ta fitinuwa ita ma kuma wannan hanyar in ka kula zaka ga tana da daidai daga cikin waccan hanyar ta farko da malamai suka faɗa ta yaki da ita ma wannan yaki ne wannan za a yaki kwakwalwar musulmi a yaki dabi'un su a yaki halayyar su su saki nasu su kama na kafirai kaga na kafirin sun yi nasara akan su wannan zai ƙara sa kafirin su ƙara ci gaba da fitinuwa wannan shine ma'anar rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru
to sai wanda yake cewa mallan shin ya inganta akwai tabbataccen hadisi dake cewa duk wanda ya rana farfara zuwa bakar kala ba zai ji kamshin aljanna ba
eh akwai hadisi Abdullahi dan Abbas wanda bai inganta bai da cikin musnad Imam Ahmad cewa za a samu wasu mutane a ƙarshen zamani suna rena furfurar su to waɗannan ba za su ji ƙarshen aljanna ba wannan hadisi ne da ifi hadisi ne mai rauni
to ne take chamalan shin za ka yin wankan haila ba tare da ta tsefe gashin kanta ba
na'am idan har gashin kan nata ba mai yawa bane irin na Larabawa wanda yake har gadan baya wanda idan an kitse shi watakila za a ga ruwa ba zai isa inda ake bukata isa ba za ta iya yin wankanta so ba dole bane sai ta tsefe
to sai sakon Safiyu Mustafa yake cewa menene hukuncin wanda a watan Ramadana za shi wasan buga kwallo a kasar waje sai ya aje azumi har zuwa ranar da zai dawo
safar din da tafiyar da ake sa ma mutum sauki a cikin ta ita tafiyar da mutum yayi ba ta saban Allah ba tafiyar da yayi kan abin da yake da'a ga Allah ko abin da yake mubah abin da yake ya halatta kamar ya tafi neman arziki neman kuɗi ko ya tafi sada zumunci wannan aiki ne na biyayya ga Allah subhanahu wataala wannan zai iya musu kasaru da kuma aje azumi amma mutumin da ya fita fashi misali ya ce zai aje azumi sai ya tafi kidnapping ko ya tafi je yayo na kasuwanci na saban Allah je harkar caca ko riba to na ba halatta haka nan wanda zai fita kawai zan je kallo gol ya aje azumin farilla saboda kawai zuwa kallon bal wannan ba halatta
to sai sakon wato bin dawal jogo ne yake cewa shin daidai ne abinda masallatan juma'a suke yi na yin kiran sallar farko tun kafin rana ta yi zawali kamar yin kiran sallah da karfe 11 da rabi
kiran sallar farko ga waɗanda suka tabbatar da yin sa kamar da yake a lokacin sayyida Usman ba sharadi bane sai lokaci ya shiga saboda ba kiran sallah bane na nuna shigar lokaci saboda ka zai iya za a iya yin kiran san ko da 11 da rabi ne ba komai
wannan kuma yake cewa menene hukuncin wanda ya aure mace bayan auren kuma sai ya gane cewa ashe tana da rashin lafiya na aljanu suna bugeta sai yake jin cewa an boye masa tunda ba a sanar da shi ba shin ya matsayin wannan auren
duk wani aibi da zai hana zamantakewar aure asalin aibi ne wanda in akwai shi zamantakewar aure ba za ta yi ba amma aka boye miji ba a gaya masa ba to yana da haƙƙin raddi wato yana da haƙƙi ya mayar a bayar masa da duk abin da ya kashe wajen aurenta so idan har ya zanto tana da tabuwa ko tana da bugun aljanu amma aka rufa masa ba wai a gidansa ta samu ba a da mancan tana da su an sani bayan duk dan lokaci za ta shiga cikin wani hali da za a yi ta dauniya da ita ita wahala amma ba a gaya masa ba haka yaje aka aure masa da ita a matsayin lafiyayya ce daga baya ya gane yana da damar ya koma ga waliyanta a da masa da abin da ya kashe
to sai wannan shi kuma yake cewa malam mutum ne ya rubuta wa matarsa takardar saki amma bai bata ba sai ya aje ita kuma ta gani sai ta dauka ta kai gidansu ta ce ya sake ta amma kuma iyayen ba su zo sun yi bincike ba suka yadda da abin da ta faɗa saboda sun ga wannan takardar shi kuma sai ya ce bai aibe sake ta ba shi ne yake tambayar dan Allah malam ya abin yake
shi saki ba sai mace ta gani ba mun sha fadar wannan ko da zumun an su tambayar wanda aka saki ba ta sani ba an ta zanda da ta ji labari daga lokacin da ta fara idan sakin farko ne mutum ya yi shi lokacin da mutum zai dau takarda da niyyar saki ko ya rubuta saki ta saku sawa'un ya ba ta takarda a lokacin ko bai ba ta ba indai har ya rubuta saki da niyyar saki to ya ce ni wani na saki matata a cikin takarda ya rubuta ya ajiye to ta saku takila ya sake ta kuma ya dade ita ba kan tun kafin ma ta san ya sake ta in sakin farko ne ko na biyu kaga dama yana da damar komai saboda haka ya rubuta kuma daga waya huce ya dawo da ita ci gaba da mu'amalar aure da ita shikenan ta da matarsa amma fa ta sani akwai saki daya amfanin da takardar za ta yi mata yanzu shine sanin a baya can akwai wani saki da ya mata ba ta san labarin sa ba wannan daidai yake da ya ga wani abokin sa cewa ni fa na saki wanci kuma bai zo ya gaya mata ba kuma daga baya huce ko nan take abokin nasa ya bashi baki ya roke shi ya bashi hakuri ya ci to na da da ita shikenan ta an yi sakin an yi koman duk bata sani ba saboda haka wannan sakin yana nan ko da zai sake mata wani za a lissafa da shi saboda haka in har mutum ya dau alkalami da niyyar saki ya rubuta saki ya ta saku kai dauka sai ta ya danka takardar ita takardar kawai shaida ce kamar yadda shi mai faɗa shaida saki ce ba ita ce sakin ba sakin abinda zai furta da bakinsa abinda zai kudurce furta da bakinsa shine saki rubutu yana daya daga cikin hanyoyin da ake isar da sako da shi daidai yake da an furta
so ne yake chamar limami ne yake kasancewa sutura ta mamu yayin sallah to sai yake cewa wannan na kasancewa har bayan liman yayin sallama idan mamu na kawo sauraron raka'o'in da suka rasa ne
da zarar liman yayin sallama mamu ya tama shi kadai yanzu ba tare yake da liman ba saboda ka bai da limami zai sa stress ne limami yana zama limamin ka lokacin da kake tare da shi kuna sallah in yi ruku'u kai ruku'u ya dago ka dago tafi sujjada ka tafi sujjada ya dago ka dago to nan shine limamin ka da zarar ya sallama ka zama kai kuma mai cin gashin kanka shi yasa ma aka yadda wani ya zo ya jona ku yi sallah tare saboda yanzu kai ka zama mai sallah ne kai kadai in yazo ya zona kai kuma yanzu ka koma liman ka gaba a liman biyu kai liman kuma ga wani liman daban wanda ba ku rabu ba saboda haka ka zama mai cin gashin kanka saboda haka sutararka ita ce sutarar da za ka yi wa kanka a lokacin
to sai shi kuma ne ke cewa mala ana sallah ne sai dan karamin yaro ya rika zuwa wajen liman yana wasa to bayan an yi da sallah sai aka yi ta wato gaddama wasu na cewa bai kamata ana zuwa da yara masallaci ba wasu kuma suna cewa ko zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yara na zuwa masallaci shine ke tambayar ya abin yake
kaga ai akwai bambanci tsakanin maganar su da maganar farko da ya fara ko lokacin bai kamata ana zuwa da kananan yara ba ko lokacin Annabi yara kanana suna zuwa kaga suna zuwa da ana zuwa da su da bambanci yaro idan bai mai kai hankalinsa ba zai iya hana masallata nutsuwa a sallah ko ba ya hana liman nutsuwa a sallah to ba da cewa a zo da shi masallaci dan cewa kai ku koya wa ƴaƴanku sallah idan sun kai shekara bakwai umarci ƴaƴanku da sallah idan sun kai bakwai bakwai lokacin da ya kai tamyiz ya kai lokacin da zai iya aiken shi a bashi kuɗi a bashi abinda aka aike shi je so ya da canji ya fahimci dai komai yana iya yin sa to wannan shine mumayyiz wanda za a iya zuwa da shi shi yasa aka ce lisab isini shi ka ga lissi sinin li khamsi sinin shekara 6 5 4 uku wannan bai kai ma a ce yayi sallah ba balla har a zo da shi masallaci bai kai ma a umarce shi da sallar ba ko a gida shekara 5 shekara 3 shekara ballantana a ce zo masallaci dan cewa kai ku umarci muru auladakum bis salati li sab'i sinin shekara 7 to in ana sallar yaro yazo wannan babu komai wannan daman kuma wani abu ne da yafi karfin liman ba shi yake iya tayo jikin abin nan masallacin nan gidan liman yake yaro zai iya fitowa a kowane lokaci zai shigowa kuma ga baban sa yana mutane sallah zai iya hawa ganin bayan baban sa zai iya doki da shi zai iya komai to wannan ba wannan a lokacin annabi ana samun haka Al-Hasan Hussein sun zo suna ta wasa da Annabi sallallahu alaihi wasallam sahau bayan sa lokacin yana sallah ba wai shi yazo da su ba yace ku ka hawo bayan ina sallah ko a so suka zo akwai wata kila lura da zasu a fito da yaro Annabi yayi sallah da Umama a hannun sa yar jikanya sa yar Zainab yayi ruku'u yayi dauko daga abin da ya rike ta amma wannan ba yana nuna cewa wani abu ne wanda liman zai rika yi ba liman da sai zai fito sallah ya fito da yar yar sa haka ya rike ta ko yar jikarsa yana rike ta a sallah yana abin nan wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faru amma san ma me yasa ya fito da ita wataƙila akwai larura da sauransu amma dai yara ana so a zo da su lokacin da suka yi shekara 7 dan shekara 7 ba zai rika hawa bayan mutane ba zai rika tsalle-tsalle gaban liman ba yaron dai kai shekara 7 in har ya kai wannan shekarun bai wayo ba to akwai yar matsala a kwalwarsa na'am
to malalai sakar alkari masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 4155 ko kuma tun adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyinrahma dake dandalin sada zumunta na Facebook kamar da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jelemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da Kinan Kano wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri ana tsidir sasun da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh